Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Binta Ertel ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shirin na daren Laraba 19 ga watan Agusta. Za ku ji shirin daidaita sha'anin kasuwanci da ake yi tsakanin kasar Ghana da ta Mexico.
Zai kawo ci gaba sosai. Ya sa za mu samu sauki a cikin kuɗin mota kuma da kayan motar da za mu sai kuma.
Za kuma ku ji yadda asirin wani mai sojan gona ma muryar Amurka ya tono.
Eto gaskiya abin da za ku basa dabarun naira 50,000.
50,000.
Akwai madauke da rahoto na musamman kan yadda manoma da makiyaya ke kaura sannu a hankali daga arewaci zuwa kudancin Najeriya da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan Mahmud karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sojojin da suka kifar da gwamnatin Mali sun bayyana a kafar talabijin din kasar inda suka alƙawarin za su gudanar da zaɓe nan da wani lokaci da ya kamata. A yau Laraba shugabannin masu juyin mulkin suka bayyana matsayinsu bayan da aka yi ta kiraye-kiraye daga ciki da wajen ƙasar kan a maido da doka da oda a ƙasar ta Mali. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wade da juyin mulkin a wata sanarwa da ya fitar, yayin da shi ma sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS su ma suka yi tur da lamarin. Kakakin masu juyin mulkin waɗanda suke kiran kansu a matsayin kwamitin ceto al'ummar ƙasar ta Mali ya ce sun ɗauki matakin ne domin kaucewa jefa ƙasar cikin yanayi na rudani da rashin tsaro. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce ba ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasar Belarus da aka yi a ranar 9 ga watan Agusta ba. Zaben da masu adawa da shugaba Alexander Lukashenko suka ce an tabka magudi a wani yunkuri na tsawaita shekara 26 da ya kwashe a kan karagar mulki. Shugaban majalisar kungiyar ta EU Charles Michel ya ce bayan taron koli na gaggawa da kungiyar ta kira, an amince za a saka takunkumi a kan wasu mutanen ƙasar ta Belarus waɗanda ke da hannu a tashin hankalin da ya auku da kuma magudan zaben da aka tabka. A yau Laraba ne dai rikicin ƙasar ya ƙara kasancewa bayan da shugaba Lukashenko ya umarci 'yan sanda su daƙile masu zanga-zanga a birnin Minsk kwanaki bayan wasu tsawarran matakai da aka ɗauka akan masu zanga-zangar lumana, lamarin da ya sanadin mutuwar akalla mutum biyu ya kuma jikkata wasu ɗaruruwa yayin da aka kama wasu dubban mutane. A daidai Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin da yawa takwaran aikinsa Lukashenko ta yin taimakon soji ya yi gargaɗi ga shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kada su tsoma baki a harkokin ƙasar ta Belarus. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan sun aika da saƙon neman tallafin gaggawa na dala biliyan 1.6 domin taimakawa 'yan ƙasar ciki har da ɗaruruwan dubban mutane da ambaliyar ruwa ta shafa wacce ruwan sama ya haifar a jihohi 17 cikin 18 da ƙasar ke da su. Sama da gidaje 20,000 ambaliyar ta lalata, a cewar kakaki a ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Khartoum Saviano Abreu ya ce a halin da ake ciki hanyoyin samun ruwan sha 2,000 ne suka gurɓace ko kuma ba su aiki a yanzu. Kasar Australia ta cimma wata matsaya ta sayen rigakafin cutar COVID-19 har miliyan 25 da wani kamfanin haɗa magunguna da ake kira AstraZeneca na Birtaniya. Rigakafin da a halin yanzu yake mataki na ƙarshe-ƙarshe na gwajinsa da ake yi a jikin bil'adama. A jami'ar Oxford ta Birtaniya aka samar da rigakafin, aka kuma ba kamfanin haɗa magungunan lasisin yin amfani da shi wanda aka yi masa lakabi da AZD1222. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Australia Scott Morrison ya ce rigakafin na jami'ar Oxford na kan gaba cikin waɗanda ake sa ran za su yi aiki daga jerin gwaje-gwajen da ake yi a sassan duniya. Ya kuma ƙara da cewa ana sa ran nan da shekara mai zuwa za a raba maganin kyauta ga kowane ɗan ƙasar ta Australia. Kasar Malaysia ta sassauta wasu ƙa'idoji da ta gindaya wa ma'aikatan ƙasar wajen ɗaukan baki a aiki, bayan da wasu ƙungiyoyin 'yan kasuwa suka yi gargaɗin cewa matakin zai iya yin illa ga yunkurin da hukumomi ke yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya jigata sanadiyar annobar coronavirus. Matakan kulle da hukumomin ƙasar ta Malaysia suka saka na tsawon watanni sun taimaka mata wajen daƙile yaduwar cutar ta COVID-19, amma kuma sun sa adadin marasa aikin yi ya yi ƙaruwar da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru. A ƙarshen watan Yuli ne ma'aikatar da ke kula da ɗaukar ma'aikata a ƙasar ta ba kamfanoni masu zaman kansu umarnin su daina ɗaukar baƙi aiki a wani mataki na samarwa 'yan ƙasar aikin yi. Matakin da ya shambaci 'yan kasuwa da dama, lamarin da ya sa suka yunƙuro suka yi gargaɗin cewa matakin ya yi hannun riga da ƙoƙarin da ake yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar, domin ma'aikatan na dogaro ne sosai da ma'aikatan da suka fito daga ƙasashen waje waɗanda suke ayyuka marasa tsoka, irin ayyukan da 'yan ƙasar ba sa son yi. A dalilin haka ne ma'aikatar ta sauya akalar tsare-tsarenta a makon da ya gabata, inda ta ba kamfanonin umarnin su ci gaba da ɗaukan ma'aikata 'yan ƙasashen waje, amma haɗa da wasu 'yan tsauraran matakai da ta yi gargaɗi a kansu.
An gaishe ka Mahmud, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Gwamnatin Ghana ta yi kishin-kishin na haɗin gwiwa da ƙasar Mexico wajen sarrafa ayyukan ƙera kayan motoci.
Babban jami'in zartarwar hukumar bunƙasa zuba jarin ƙasar Ghana, Mr. Yofi Grant, ya ce matakin kuma domin baiwa ƙananan 'yan kasuwa a masana'antar ƙwarin gwiwa ne tare da ƙara musu azaman yin takara.
I look at a place in the future where our traders will move just from the retail to the wholesale and to the manufacturing. That is really where we want them to be. We are moving the economy away from the tabletops, you know, to one of productivity, such that our people will produce.
Ina hangen hali da anan gaba 'yan traders za su dira daga matsayin ƙananan 'yan kasuwa, wato 'yan kirkenan, zuwa manyan 'yan kasuwa har zuwa fagen sarrafa. Nan ne a hakika inda muke buƙatar su kasance. Muna gina tattalin arziki ne da ya nisanci teburi zuwa na haɓakan sarrafa, yadda mutanenmu za su rinka yin sarrafa da kansu. Akan wannan tarbar muke shirya tawaga daga ƙungiyar and trade in Ghana guta a takaici su tafi kasar Mexico su sadu da mutanen da ke sarrafan karafin gyaran motar, saboda a hakika kasar Mexico na daya a cikin kasashe da ke sarrafan ingantattun karafin gyaran mota wa kasar Amurka har da Turai. Mr. Yopi ya kara da cewar,
and so in our minds, if we get them to meet with the Ghanaian retailers, they can form the partnerships that can then bring, first of all, well, we can bring the spare parts in from Mexico and away from some of the other more expensive markets, but then we can build the capacity such that we can either start assembling or manufacturing from Ghana in partnerships with some of the traders. And for me, that is a very progressive way to look at it.
Saboda haka mu a tunaninmu, in sun sadu da 'yan kasuwar Ghana, za mu iya hassasa ƙawance inda za a iya kawo ƙarafin gyaran motocin daga ƙasar ta Mexico da gujewa wasu kasuwanni masu tsada. Kuma daga nan za mu iya samun ƙwarin gwiwa inda za mu so mu haɗa motoci ko sarrafa su a nan gida Ghana ta ƙawance da wasu 'yan traders. Ni a ganina wannan ne hanyar ci gaba da za a dubi wannan yunƙuri da shi. Anowa Autotech nan industrial area Accra, wani babban makaniki Abubakar Fiyagbedu ya bayyana cewar shirin zai amfani da ainin.
Zai kawo ci gaba sosai, ya sa za mu samu sauki a cikin kudin mota, kuma da kayan mota da za mu sai kuma za mu samu sauki a nan. Kuma wani lokaci za ka je ka sai kayan ma ba za ka samu kayan ka sai ba, sai wani lokaci sati biyu sati uku sannan ka je kana yawo kana nema, amma idan sun zo aka na za mu samu kayan da sauki, kuma mu yi masu motoci aiki kuma samu amfani mota, wanda muke aiki kuma za mu samu ci gaba, kuma gari kuma ya samu ci gaba cikin abin da aka kawo.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Ridwan Abbas daga Ghana, bar mu leƙa Najeriya, inda za ku ji yadda asirin wani mutum mai suna Muhammad Tukur Usman da ya yi sojan gona ma murya Amurka ya tonu a jihar Kebbi.
Asirin Muhammad Tukur Usman wanda ake kira Malam Ango ya tono ne lokacin da ya yunkurin yaudarar jami'an wata kungiya mai zaman kanta wanda ke aikin kyautata rayukan mata da kananan yara a jihar Kebbi lokacin da suka je gudanar da taruka a garin Nayawuri. Daya daga cikin shugabannin kungiyar wadda bata so ambaci sunanta ba ta ce da suka je garin Nayawuri suka nemi a hada su da ma'aikatan radio domin su dauki rahoton tarukan da za su yi domin a yayata domin amfanin jama'a. Sai aka gaya musu cewa akwai wani wakilin sashen Hausa na murya Amurka aka kira shi kuma ya zo wurin.
To shine da yazo sai nace mishi ya nuna mini da wayar shi. To abinda ma ya foreign dina nace mishi ya za a yi say using application. Wal kuma number mutanen da ka use Android a garin ku da communities din da muka aiki masu da yawa sai ce haka ne masu kan saurari labari in mutun na da radio sai ce a sai a kawo min radio in bashi kudi ya sau radio sai ya kunna. Sai fara din ya wuri hankali sai nan ne aka samu ma matsala sai nan nayi tunani na ce kai bari in kira ka. Da na ga haka nan the next day ya ƙara zuwa yana mu dai mu bada kuɗin je mu bada kuɗi. Ai sai nace shi to kai ka ba mu receipt da kuma nace shi hada certificate of broadcast sai ka ba mu. To nan ne sai ya ce ai dai in kawo kuɗi ai da an gama wa'annan duk cikin kuɗin ne za a je a yi wa'annan process.
Bisa ga shakku da jami'an wannan kungiyar suka nuna akan sahihancin kasancewar sa wakilin sashen Hausa na murya Amurka sai suka tuntube ni na kira sa muka tattauna kuma ga yadda tattaunawa mu ta kasance da shi.
Gaskiya ni ina tura ma jiyoyi hausin jiya ma sannan na faɗa masa da cewa da zarar mun wannan abin za mu kira ta da cewa to ƙarfe kaza ko kuma rana kaza za ta ji an sa wannan program din. To ka ji yadda muka magana ta ce to yaya abubuwan suke nace lallai ta ce san rediyo da cewa in mutum na ƙauye yana kama rediyo sannan kuma in mahabbaka saurari rediyo ba a wunsa ta handset akwai inda za ka shiga ka saurari su live
kamar me a cost implication mean no ne za a daya
eh to gaskiya abin da za ku ba su dabaru ne yana 50,000 eh
to kamar rediyo nawa kenan ka ce kamar VOA da sauransu kamar
rediyo France da VOA Hausa rahoto ne za a yi kan wannan shiri da za su yi.
Washe gari na sake kiransa muka yi magana akan zai saka rahoton taron da wannan kungiyar ta yi idan za a biya sa kuɗi a kuma turo masa muryoyin mutanen da suka maganta a lokacin taron.
Akwai murya su.
Eh akwai audio. Ya sauki da za ka yi mana sai mu turo ma audio sai ka turo account sai mu turo ma kuɗi amma sai ta mana sauki.
Tun da ka ga dai haka ka san Hausa sun ce rana guda ake samu. Mu san kuma iya abin da zai kara hada mu tare da mu da ku ko ba ta ba.
Gaskiya.
Eh sai yanzu ka bada naira 40
40
a ce ba
ku bari mu ba 30 eh ko dio idan aka samu ba sai an kai ga wasu gidajen radio ba
to shi kenan ba matsala
yanzu sai ka tura naka kar number ɗinka da banki. Daga ƙarshe dai Mallam Ango ya turo min da lambar asusun ajiyar kuɗinsa da ke bankin First Bank asusu mai lamba 20301385 yana jiran in saka masa kuɗi domin ya aika rahoton taron wannan kungiyar a sashen Hausa na murya Amurka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
An gaishe ka Muhammad Nasir yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Noma da kiwon dabbobi wata babbar madogara ce ga jama'ar Najeriya musamman jama'ar arewacin Najeriya inda ake kiwon dabbobi iri-iri tare da noma kayan abinci iri daban-daban ya Allah don a sayar ko kuma don a ci. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi har da gwamnatocin ƙananan hukumomi suna ƙarfafawa jama'a da su fantsama a cikin harkan noma kiwon dabbobi sai dai a cikin shekaru da yawa sannu a hankali manoma da makiyayan dabbobi musamman masu kiyon shanu suna sulalewa daga arewacin Najeriya zuwa kudancin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu makiyaya da manoma a jihar Oyo.
Sunana Malam Adamu Aminu, ni mazaunin Bodiga ne.
A yanzu kai manomi?
A yanzu ni manomi ne, na shiga noma sosai da ina baya-baya.
To dami kake nomawa?
Na farko dai noman masara na kama gadan-gadan a takaice da hannuna nake yi kaman buhu 150 a wannan lokaci da hannuna. A kwana ta sai na samu ci gaba sai na fara jaraba karas to karar din nan ina yi shi ma sai Allah ya taimaka naga falala to na ci gaba da noma shi ma tun ina noma kaman buhu 10-30 har na kai yanzu ina noma kaman buhu 300.
To kana noman kamar albasa wake kayan marmari haka?
Eh kwarai da gaske wato da damuna ina noma albasa ina noma lettuce bayan haka kuma akwai wake wanda yake shi ba irin namu na arewa ba kuma ana noma shi danye ne ake ake saida shi. Kamar rake shi ma fannin sa akwai in ka hanga can zaka gani waccan gonar rake ce gata na dai a takaice dai za ta kai kaman rabin kilomita. Bare na fara noman sa amma bana na fada dahi a takaice dai zan samu kaman wato kai kaman 300 dai yanzu.
Dukkan waɗannan abubuwa da kake nomawa kama da wake, karas, rake har ma da albasa yaya kake yi da su?
A lokacin da Allah ya sa na noma su na fito ana zuwa gona ta ana sai. In kuma aka jinkiri ba a saya ba ina diba ina kaiwa kasuwa ina da mutane waɗanda suke su suka kusa koya min irin wannan aiki su suka san yanda za su bar da shi. Idan naje za su ce to ga abin da aka hada sai in ce to Allah ya sa musu albarka.
To duka waɗannan kayayyaki kaman na nawa kake saidawa a shekara?
A takaice dai ina saida kaya kaman na 800,000 har zuwa miliyan guda ina sayarwa.
Kun taba neman tallafi daga gwamnati?
Mun yi wa kungiyar mu register. To sai ya zamana a wannan lokaci da zamu nemi tallafin ga gwamnati sai muka sakaki. Wannan sakaki namu ne ba na gwamnati ba.
Shin me ya baka sha'awar ka zo nan Ibadan kayi noma a kabar arewacin Najeriya?
Alhamdulillah kafin tsaida kafata a nan Ibadan in ce zan yi noma naje guri kaman misalin guri biyu wanda ne noma.
A nan Ibadan ne?
A'a, Kebbi State.
A jihar Kebbi kenan.
Kebbi ana ce da local din Digi wannan fadama ta su inda ake shinkafar nan. To nan ma nayi shinkafa sun kuma sara min. To bayan haka kuma na dawo nan jihar Zamfara wani gari Bukuyin. To nan ma na shekara biyu ina noman masara da auduga.
Shekaru nawa kai kana noma a nan Ibadan?
To na samu shekara 23.
Usman Umar manomi ne a nan Ibadan.
Dame hake noma kai ma?
Ina noma rake da shinkafa da masara da wake.
Kamar buhu nawa ka taba yin da shinkafa da wake?
Shinkafa dai na taba yin buhu 111. Wake kuma na taba yin buhu 92.
Wace shekara ka fara noma a Ibadan?
Yanzu shekarar da ni fara noma a Ibadan shekarar da mun ka dawo Karanga. Ya zama shekara 18 kenan ko lokacin da fara noma.
Wannan noma da kake yi yana biya ma bukata?
Eh to a inda an ka fito a kashin gaskiya yana biya min bukata.
A yanzu fa?
Yanzu kan a shekarar bana zuwa bara ba biyan bukata.
Saboda me?
Saboda tanda ina da abu ga hannu wanda nake yi da shi yanzu kuma da hannu na dai nake.
A nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya wace jiha ka fara noma?
Wagga ta Oyo sai da ni fara noma.
Baka taba zuwa wata jiha a nan kudu ba kai noma?
Ko tsarewa ban taba yi ba sai nan.
Me yasa ka zo nan Ibadan kana noma?
Eh Ibadan ba noma ne zo ba, na zo da kasuwanci. Tabarbarewa kasuwanci shine sanadiyar ni kama noma.
To a da ka taba yi da mota?
Na taba yi da mota. Tarefto na taba yi da tarefto sosai ba ko guda ba.
Wannan lokaci kamar kadada nawa kake noma?
Ina noma kadada ko kuma eka bangaren shinkafa ina da eka 32. Bangaren masara ina da eka 18. A rake da asha kundi nan nike da eka 42.
In ka noma waɗannan kayayyakin gona ko kuma kayayyakin abinci ina kaka kai su ka sai suwa?
To a rake dai muna da yaran da ba ta wuce nan su suke zuwa suna ɗebowa suna sayowa har ranar da ta ƙare kuma a hada kuɗin ka a baka lafiya lau. Amma ita shinkafa in mun ga ɗebo in ka ɗebo buhu 100 bakin abin da ka ware wanda zaka shiga gidanka akwai masayi wanda zai zo ya sai kai tsaye ya baka kuɗin ka ko a gona ko kuma ka kawo gida.
Dan kasuwa ne mai sayan nan ko gwamnati?
Dan kasuwa ne.
To kuna da kungiya?
Tabbas muna da kungiya.
To mi kungiya ku ta yi a wajen neman taimako ga gwamnati?
Eh to zuwan mu a wurin kungiya sun gaya mana cewa sai mun bude akawun a banki kuma mun bude akawun a banki sun ce sai mun yi wata uku muna sa kuɗi kuma mun yi wata uku muna sa kuɗin kuma ba mu samu waɗancan ba mu samu namu ba.
Amma nawa ne kuɗin ku kuka sa a banki?
Eh to wannan kuɗin ban iya gane ko nawa ne.
Sunana Alhaji Buba na Macca. Ni makiyayin shanu ne.
Amma waɗanne irin shanu kake kiyo?
Shanun mu bakwalkwali ne muke kiyo a nan Ibadan yanzu.
Kamar shekara nawa kana kiyon shanu na Ibadan?
To yanzu marabi na da can inda ni hito na kai shekara kusan 25 ina nan.
Saboda me ka bar kiyo a arewacin Najeriya ka dawo na Ibadan kana kiyon shanu?
Arewacin Najeriya Zamfara nike Gumi local game abinda an matsalar don samun ka bar Zamfara rashin tsaro. Tsaro ya zan Najeriya babu shi babu alama tai. Ai ikindafin da mutane a dauki mutane a kore shanu a taho a dawo nan gaba daya kuma an nome gonaki ba wurin ba wata makiyata shine samu ka dawo nan. Kuma rashin tsaron nan ba mu fata abinda samu hukuma koma can da bisa shin mu. Saboda ko da kahun ka zo can yanzu ka ka tsantsan za kai ka je ka kwana sahiya ta waye ka fito akan rashin tsaro.
Kana nan Ibadan ta zaman lafiya ga makiyaya bisa ga arewacin Najeriya?
Kiya Ibadan ta muhimmancin zama lafiya 100% ga makiyayi yanzu ga dan adam ma a zanna.
Kimanin shanu na kake kiyo nan Ibadan yanzu?
To gaskiya gurgudun ha shanu da muke kiyo za su kai kamar 270 haka.
Wannan kiyo kuma kuna ganin nasara a gare?
Gaskiya muna samun nasara a gare. Dan kamar kidu ya dan tsatsa ta haka kana ganin kamar shekara guda ko yayin nan wanda ya to can lokacin da muke can kamar shekara biyu
ko kana da wani sako ga makiyaya
to makiyaya abin nika sako gare su su da tsare zuciya su na daya na biyu a zanna lahi a babbanna don kona in ana taba abin manoma to ana samu wata baraka tsakaninmu da manoma
sona na Abubuwa Bazulube
kana kiyon shanu
ina yi ana Ibadan kasar Oyo
tun wace shekara ka zo nan kana kiyon shanu
yanzu ka jira shekara 8 a kasarga ina kiyon shanu
to me yasa ka bar arewacin Najeriya ka dawo nan Ibadan kudu maso yammacin Najeriya kana kiyon shanu
to abin da yasa saboda muna samun kuma yawancin ruwa a kasarga da wuri-wuri kuma can arewa an banna wuraren kiyo da yawa daji babu daji ina da bar muna hurumin mu wani wuri an nome shi amma har mun ga dawo
to shanun ku suna haiba anan suna karuwa
shanun mu gaskiya suna karuwa in Ibadan ka samu matsaloli suka fito daga baya ba
kamar wadannan irin matsaloli
ana sa magani kuma ana galla zamuna
amma magani irin na guba
ana sa maganin guba
wa ke samu guba ga shanu
mu yi huskantar mutanen Ghana yan Benin su ka sa magani su jaye mu suna gama mu da yan Najeriya yan mu Yarbawa
yanzu kai shanun ka an taba sa musu magani
an taba
kamar guda nan na mutu
to na samu matsalar guda biyu sun mutu
to menene mafarin a samu kuma wannan magani
ba wani mafari bayan suna zuwa kawai da saga doya sai su a daji
ko kuna musu banna ne
babu wanda ta mun banna wanda ka kun bilima biya ba muna zan laya da su
to eh butun mu'amala da masu masauki Yarbawa manoma
muna mun san na su ba dai ba biyu ba wanda yayi ai mai iyakai mu ta ya banna a kira shi zanna da shi ai sulhu ya biya
ka taba koma cikin shekarun 8 da kai kana nan Ibadan
kika ni ban koma ba saboda ni dan ne mazanni na
wato yanzu kai ka san dan Ibadan
eh to ni ban san dan Ibadan ba mu digirin dan kebe ni kai yanzu amma ina mu'amala Ibadan
kana jin yarbanci in nice ma yaka rofa
na sabi da Kano
in nice yaka sonha
na sabi da Kano
in nice oda roha
na sabi da Kano
in nice mabowa
dun na sabi da Kano ko da mai
in nice jokoha
dun na sabi da Kano
to oda bo
an ji ma
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Ubana dai ya haife ni ke kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba ubanna za yaro zamani ke damu da shi ba bai kashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da sha ba ba ne gani nan ban
shiri na gaba
wasanni a takaice
shugaban kasar Ghana Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya baiwa masoya wasan kwallon kafar kasar Ghana tabbaci cewar
wasan zai dawo nan ba da jimawa ba amma cikin hali na kariya daga cutar coronavirus harkokin wasan kwallon kafa a nan kasar dai an dakatar da shi tun daga watan Maris a dalilin barkewar wannan cuta kasar Ghana ta yi rikodin waɗanda suka kamu da cutar mutum 40,000 sa'annan 200 sun kashe kala jira dakatar da wasannin kwallon kafar yayi sanadin kawo ƙarshen wasannin Premier League din shekara ta 2019-2020 da hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da kuma duk waɗansu harkoki da suka danganci wasan kwallon kafa. Tsohon mai tsaron gida na kasar Ghana William Amamu ya jinjina wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwasniyantaki saboda kwarewa a shugabanci da ya nuna lokacin da yake rike da ragama na hukumar kwallon kafar kasar. William Amamu ya ce farko mataimakin shugaba na hukumar kwallon kafar Afirka yana da daraja da daukaka a wurin fuskan ɗan wasan kwallon kafa na ƙasa saboda irin gudunmawarsa ga wasan kwallon kafar Ghana da ma Afirka da duniya baki ɗaya a zamanin sa. Nyantaci duk da abin da ya faru a kansa har yanzu ana ganin sa da kima da daraja da kuma ganin cewar ya gawurta a aikinsa. Darajar sadarwa na kungiyar kwallon kafar Accra House of Kwame Opare Ado ya bayyana dalilan da sashen nasa ya kasa tabbatar da kulle sabon yarjejeniya da Joseph Eso. A makon jiya klabin ta bayar da sanarwar ficewan tsohon dan wasannin gaba na Edison Edwards bayan sun gaza cimma sabon yarjejeniya da zai tabbatar da zamansa a klabin wakaka na gaba. Captain din Kumasi Asante Kotokofeles Anani ya nuna cewa ya yi farin ciki matuka da irin mutane masu baiwa da mai Asante Kotoko. Asante ne Otumfu Osaititu na biyu ya zaɓa su yi wa klabin aiki a matsayin daraktoci. Kuma daraktoci mai mambobi 12 na Asante Kotoko Dr. Kwame ce ke jagoranta a matsayin chairman, Mr. Jude Atane mataimakin chairman. Suna kuma samun goyon bayan kwaje buwatin jinfi Kwesi Osaifuri, Alhaji Lamini, Kwamana Mensa, Joseph Yao Adu, Miss Evelyn Sasari, Bafu Kwame Kosi, D. Kofi Amwa Aban, Mr. Martin Osai Kuku Grube, da kuma Mr. James Osai Brown. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin na yau. Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Sojojin da suka kifar da gwamnatin Mali sun bayyana a kafar talabijin din kasar inda suka alƙawarin za su gudanar da zaɓe nan da wani lokaci da ya kamata. A yau Laraba shugabannin masu juyin mulkin suka bayyana matsayarsu bayan da aka yi ta kiraye-kiraye daga ciki da wajen kasar kan a maido da doka da oda a kasar ta Mali. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wade da juyin mulkin a wasu sanarwa da ya fitar. Yayin da shi ma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS su ma suka yi tur da lamarin. Kakakin masu juyin mulkin waɗanda suke kiran kansu a matsayin kwamitin ceto al'ummar ƙasar ta Mali ya ce sun ɗauki matakin ne domin kaucewa jefa ƙasar cikin yanayi na rudani da rashin tsaro. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce ba ta amince da sakamakon zaben shugaban kasar Belarus da aka yi a ranar 9 ga watan Agusta ba, zaben da masu adawa da shugaba Alexander Lukashenko suka ce an tabka maguɗi a wani yunkuri na tsawaita shekara 26 da ya kwashe akan karagar mulki. Shugaban majalisar kungiyar ta EU Charles Michel ya ce bayan taron koli na gaggawa da kungiyar ta kira an amince za a saka takunkumi akan wasu mutanen kasar ta Belarus waɗanda ke da hannu a tashin hankalin da ya auku da kuma magudan zaben da aka tafka. A dai jiya Talata shugaban Rasha Vladimir Putin da yawa takwaran aikinsa Lukashenko ta yin taimakon soji ya yi gargaɗi ga shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kada su tsoma baki a harkokin ƙasar ta Belarus. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan sun aika da saƙon neman tallafin gaggawa na dala biliyan 1.6 domin taimakawa 'yan ƙasar ciki har da ɗaruruwan dubban mutane da ambaliyar ruwa ta shafa wacce ruwan sama ya haifar a jihohi 17 cikin 18 da ƙasar ke da su.
da masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Bintu Esteru yake cewa mu kwana lafiya assalamu